labari a ina yanzu ID ya sai da gidajen sa yanzu wani gida yake haya aiwa wani gida yake abin nan yake su kwatin haka dai ai ta bada misali na ba gaba dalili Allah ya kiyashe mu yana daya daga cikin mutanen da shari'a aka ce a ji tausayin sa mai arziki wanda ya talauci to shine sannan yau wato wannan sune bayanan da malamai suka yi dan haka a cikin fa'idojin wannan hadisi zamu ga bayanin wato sashi na sufofin son Allah wato idan Allah yana son bawa to ɗaya daga cikin ko wasu daga cikin irin sufofin da bawa yake siffantuwa da su suke nuna alamun cewa Allah yana son sa sannan kuma mun ga wato ainihin soyuwar ko kwadaituwa a bisa mutum ya wato ainihin ya dinga yin wadata ya dinga samun wadata zuci daga dukkanin abin da Allah ya bashi sannan kuma ɓoye ayyuka musamman na nafila dan kada riya ta shiga a ciki Allah ubangiji ya mana muwafaka hadisi na gaba ina son mu gama wannan babin insha Allah ayi babin gaba daya saboda zamu yi wata hikima tunda wata ne na azumi wato abin nan malam mai littafin riyadus salihin ya kawo yayi babu siyam yayi littafi akan sha'anin azumi kuma ya kawo abubuwa masu yawa a ciki to sai nake ganin tunda littafin ba wai sauke shi zamu yi ba me zai hana kawai mu amfani da wannan damar mu tsallake mu dauko wancan babu mu yi sha'ana kaga yawa muna yin karatu muna tunawa kanmu falalolin wannan azumi da hukuncen sa to insha Allah da gobe sai mu fara dan haka bari mu sauri mu kai wannan hadisan kwaya hudu مجمع سوء أنا أبي سعيد الخضري رضي الله عنه الله يدد الشيء أن رجلا حقيقة ونمتن شايفي ندري بيو دعي دري دا همسن دا توقس كو دري دا همسن دا توقس دري بيين يوكو إرن دناك دناس إرين دري ميوكو دري دا همسن دا توقس irin wannan naka irin na alaji ne magani magani haka yake 158 gashi na wannan hadisin zamu tashi ana abi sayyid kullu layi na karshe na'am shi wannan Anas 198 to shi ne Na muga hadisi na 608 ko an abi sa'id al-khudri Allah ya dade shi yace anna rajulan haqiqa wani mutum a tannabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallam fa kale yace ayyun nasi afdal yace ya rasulullahi wani mutum ne wanda yafi fa kala sai maza Allah sallallahu alaihi wa sallam yace rajulun yajahidu fi sabilillahi bimalihi wa nafsihi mutumin da yake jihadi a cikin daukar kalmar Allah da dukiyarsa da kuma ransa kala sai mutumin yace thumma man sewa kala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mu'minun fi sha'abin min ash-sha'ab yace mu'mini wanda yake cikin wani kwari min ash-sha'ab daga kwarruka ya abudullah rabbahu yana bautawa Allah ubangijin sa waye da annasa min sharrihi yana gudun mutane daga sharransa wato yana kaucewa mutane daga irin sharrurinsa wa fi riwayatin a cikin wata riwaya yace yattaqillah yana jin tsoron Allah waye da annasa min sharrihi yana wato kaucewa mutane ko yana gudun mutane daga sharransa bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi anan a cikin wata riwayar ta Imam Malik da ya rawaito ta hanyar Adha bin Yasar mursalan yace khairun nasu munzalan wai mafi alherin mutane a matsayi a cikin wata riwayar kuma ta Al-Hakim ita kuma yace ayyin nasu akmal imana yace wani mutane ne mafi cikar imani to irin waɗannan tambayoyin an yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam su kuma ya bada mabambantan amsoshi a wannan ruwayar, a wannan hadisi, sai ya bada amsar cewar mutum wanda yake jihadi a cikin ɗaukar kalmar Allah da dukiyarsa da ransa. Shi wanda aka ce yana yin wato yaƙi ko ya fita fagen fama don ya ɗaukar kalmar Allah da dukiyarsa da ransa, to babu wanda ya fi shi. Saboda abin da kake kafa-kafa da shi, kake son tarawa, shi ne dukiya. Shi da ya samu sai ya ɗiba ya tafi yaƙi da ita. Shi ne abin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka dinga yi. A zo za a fita yaƙi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa a yi kuwa a kawo gudunmuwar fita yaƙi, a kawo sadaka. Duk mun sha jin yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke rigegeniya wajen kawo sadakoki. Wani ya kawo rabin dukiya, wani ya kawo rubu'i, wani ya kawo sulusi, wani ya kawo, wani kuma gabaki ɗaya ɗebo ta ya kawo masa. Sai na Abubakar haka ya kawo abin da ya mallaka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa, me ka bar wa iyalinka? Ya ce, na bar musu Allah da kuma kai. To dama shi irin wannan abun, kowa akwai irin gwargwadon nasa imanin, kowa akwai irin gwargwadon imaninsa. Na haka irin kima da gwargwadon imaninka, irin abin da kake jin za ka iya juriya ka je ka kai. Don haka idan wani ya kai rabin dukiya, wani ya raba ta gida hudu ya kai kashi daya, wani ya raba ta gida uku ya kai kashi daya, wani kuma shi jiye kawai gaba ɗayan dukiyar baya buƙatar komai, don me Allah zai ci yana son dukiya ta kuma rage wani abu? To duk wannan ƙarfin imani ne. Sannan bayan ya bada dukiyar kuma shi ma ya bi ta suka tafi tare. Da yawan su fa ba sa dawowa. Da yawa an tafi ba a dawo ba. Ba a dawo da dukiyar ba, ba a dawo da abin nan da rai ba. Shi isa ɗaya daga cikin falalolin yin ibada a cikin ranakun goma ga Dhulhijja, ko cewar mutum ya yi aiki, Allah zai ba shi lada, tamkar Allah ya fi soyuwa da aiki na bawa a wannan ranaku. Aka ce sai wanda ya fita a yaƙi cikin ɗaukar kalmar Allah bai dawo da komai ba, shi ne bai dawo da ransa ba, bai dawo da dukiyarsa ba, duk ya tafi gaba ɗaya. To wannan shi Allah ya fi so fiye da wancan. To shi ne, saboda haka idan muka duba za mu ga cewar wannan hadisin ma yana kaman wato ainihin yana kaman shahidi ne akan wancan hadisin da ya kawo a cikin falalar ranaku goma na Dhulhijja. Sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai mutumin ya ƙara tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce sannan wa? Sai ya ce mumini wanda yake cikin kwari, daga cikin kwarurruka. Ai an san kwari, ina ga watakila Alhaji ne zai fi bamu zai yi mana bayanin kwari. To kowa ya san kwari ko? Mutanenmu irin mu, to kaga wani ɗan binni cin yana gyaɗa kai. Honorable, a masa bai wai ka san kwadadifi? Shi ne kwari. To kwari, kwadadifi ma kwari ne, amma wannan kwarin ma wanda yake sawa'un yana da ruwa ko ba shi da ruwa, yawanci masu kiwo sun fi zuwa kwari su kora dabbobinsu, saboda akwai ruwa a gurin, baya rabo da ƴan ciyayi, baya rabo da danshi, yana kiwo. Sannan sai kuma waɗanda suke da ɗan ɓuya haka, don su ɗan barranta daga cikin mutane, mutum yana neman ɗan wani waje mai sanyi, zai kamar irin da Ramadanin nan, in ka je irin ƙauyuka su yanzu ai kaga za su ji daɗin kwari a yanzu, musamman in aka ce an ɗan fara ruwa ko yaya, mutum ya ɗan gudu kwari ya samu wani waje gefen wani rairayi mai sanyi mala, sai ya kwance sai ta tilawarsa a nan gurin, ko ya ta zikirinsa a nan gurin, ya yi bacci ya tashi, ya yi bacci ya tashi. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ma yana ɗaya daga cikin mafi falalan mutane. sai ya ce amma mai ya abudullahi rabbahu yana bauta Allah ubangijinsa wai da unnasa min sharrihi yana kauce mutane daga sharrinsa kaga ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai a wani hadisin da yake cewa abin nan almuslimu ko man salimul muslimun a wata tambayar da aka yi aka tambaye shi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyul muslimina khair yace wanne wani musulmi ne yafi alheri yace man salimul muslimuna min lisanihi wa yadihi wanda ya kubutar da musulmi daga sharrin hannunsa da harshensa to in mutum ma ya san yana da yawan fitina shine shi da ya bude baki sai zagi sai cin mutunci sai kaidi sai sharri sai annabimanci to ya fita daga cikin mutane ya rika kaucewa mutane shi yafi masa alheri ya kauce masa shi yafi saboda zama a cikin su yana fitinar su da sharrin sa to wannan sharrin nasa kuma zai zame masa ukuba amma in ya kauce daga cikin mutane bai ma shigo ballantana ya je ya musu sharrin to wannan shikenan ya kubuta gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yabe shi to amma malamai sai suke bayani a cikin musamman a cikin malam suka yi malam yayi tambihi yake cewa da yawa malamai suna ba da hujja akan cewar mutum ya dinga kadaituwa daga cikin mutane shi yafi alheri saboda dalilin wannan hadisi sai kuma waɗansu suka ce wanda su ne mafi yawa suka ce amma kuma cakuduwa a cikin mutane shi yafi alheri idan mutum baya jin tsoron fitina a cikin addininsa musamman fitina ma duk inda aka ce mutum in ya zauna a cikin mutane ba zai fitinance su ba ba kuma zamansa a cikin mutanen zai zama ai mutum yana barin unguwa ko gari saboda gudun wata fitina haka yana ta fada da makwabta kowa ya fada da shi ga kada iyali a gurin amma wancan ya fada da kai wancan ya fada da kai wancan ya fada da kai to abin da yafi maka alheri ka bar unguwar ka tashi daga cikin wannan mutanen to in mutum baya jin tsoron wannan fitinar malamai suka ce to ya shigo cikin mutane shine yafi musu alheri saboda abin da ya tabbata daga aikin annabawa da sahabbai da tabi'ai da malamai da masu zuhuru ma shine cewar sun kasance suna cakuduwa da mutane suna halartar sallar juma'a suna halartar sallar jami'i suna halartar jana'iza suna zuwa duba marar lafiya ai kaga duk wannan abu ne wanda yake na jama'a zaka cakuda a cikin jama'a to wannan ma wata fa'ida ce honorable ya kawo cewar kaman yana ganin idan za a alakanta ta da zama irin na majalisi inda duk mutane suke zaune ya zama to ya zama gurin hira ya zama wani majalisi ya zama dandali to mutum ya kauce saboda gurin yana tsoron kada ya zauna ya fada da wani a gurin ko kare ya ƙarya ko kuma irin ƙaryar da suke yi da annabimancin da yi da mutane yana tsoron in Allah ya tashi ambata su a cikin maƙaryata kada a hada haddishi tunda an ce wata kofi ta natalla tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitinar da in ta tashi sauka ba waɗanda suke zaluntar kansu kadai za ta shafa ba har ku da kuke cikin su to in kai sa'a ka barranta da su ka gudu baka cikin su to babu kai saboda wannan fa'ida ce ita ma da honorable ya bamu sannan za mu ga cewar wata fa'idar a cikin wannan hadisi shine cewar wato yin ibada tunda ya ce idan mutum ya kadaitan ya zama tucewa yana bauta wa Allah yin ibada yawaita yin ibada a boye yana da matukar amfani yana kuma daga cikin alamun fifiko sannan hadisi na gaba na 610 shine an karbo shi daga Abi Hurairah Allah ya dade shi yace ma ba asal aha na 609 ko na 609 shi ma Abi Sa'id al-Khudri ne shi ma ya rawaito shi yace wa anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yushuku an yakuna khairu malil muslimi ghanamun, yace ya kusanta ya zamanto mafi alherin dukiyar musulmi ghanamun, dabbobi ne, wato yattabi'u biha sha'afal jibal, da yake bibiyarta wato akan kololuwar dutse, wa mawaqi al qatari, da kuma kwarruka na ruwa, yafiru bidinihi min al fitan, yana gudu da addininsa daga fitina. A nan gurin manzo Allah ya ce ya kusanta ya zamanto cewar mafi alherin dukiyar musulmi dabbobi na kiyo, awakai da tumakai. A hadisi na gaba, bari mu karanta hadisi na gaba mu hada su gaba daya, shine wanda aka karbo shi daga Abi Huraira radiyallahu anhu, Allah ya dade shi, annabi sallallahu alaihi wasallam, daga annabi sallallahu alaihi wasallam kale yace ma ba asallahu nabiyyan illa ra al ganam, Allah bi aiko da wani annabi ya faci sai yana kiwon awakai ko tumakai. Fa qala ashabuhu, sai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce wa anta, har kai ya rasulullahi, kala yace na'am kwarai kuwa, kuntu araha ala qarari dil ahli makka, yace na kasance ina kiwonta a bisa wani yanki a wasu yankuna na mutanen makka. To anan gurin a can ya ci ya kusata ya zamanto cewar mafi alherin dukiyar bawa ya zamanto cewar tumakai ne. To me isa wai ai saboda su a tumakai da awakai suna da albarka, su albarka ce da su a cikin arzikin su. Yanzu kana da akuya, an ce a shekara tana haihuwa sau tara ko ai sau biyu. To kafin tona kai na asiri. Ok, ya kai. To haka ne. Wato ya tara tana iya haihuwa, ya tara a shekara nake so in ce ba haihuwar sau tara ba. To tana haihuwa sau biyu a shekara ko? Kaga wannan ai albarka ce ko? Ita kuma tinkiya sau nawa? Sau ɗaya ko? To kaga su tinkiyoyi su ne awakai ko? Su ne tumakai, su kuma akuyoyi su ne awakai. To kaga suna da albarka. Yanzu nan mutum yana farawa da kwaya ɗaya biyu, ya siyo tinkiyoyi guda uku, ya siyo musu rago guda ɗaya, ya siyo akuyoyi guda biyar, ko kwaya biyu ma ya siyo musu ɗan akuya guda ɗaya. Yanzu nan a shekara guda sai ka ga idan Allah ita kanta tinkiyar ai tana haihuwar biyu ko? Yawa za ta iya haihuwar biyu. To ita kuma akuya za ta iya haihuwar ƴan huɗu ko ƴan uku ko ƴan biyun. Saboda a shekara kai da ka zo da ƴan akuyoyinka guda biyu ko tumakanka guda biyu, sai ga ka zo shekara sun zama guda ko takwas ko shida ko fiye da haka. Ai wannan albarka ce ko? Saboda ka ai mana addu'a, ka sa mu addu'a. Kaga wannan ya zo da wata albarka ta musamman. To shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi. Sannan za ka ga cewar, sannan har yake bada misali da cewar babu wani annabi da aka aiko shi face yana kiwon tumakai ko awakai ko kuma kiwon dabbobi. To ai akwai hikima. Malamai suka ce hikimar shine wai kamar su wannan kiwon, idan mutum yana kiwo yana ɗabi'antuwa da wasu ɗabi'u kamar haka. Shine yana ɗabi'antuwa da ɗabi'ar haƙuri. Duk mai kiwo sai ya zama mai haƙuri, saboda taurin kai da wauta da rashin hankali da shashanci irin na dabba. Amma mutum zai haƙuri da ita, tunda ai ba ma jin cewar ga wani mai kiwo saboda wata dabba tasa ta yi masa wauta ya karya ta ko? Ko ya sa sanda ya raɗe ta mutu, ba na jin ana yin haka. Amma za ka ga ya koyi wannan haƙura. Sannan abin nan ga haƙuri wajen tattara su, in suka taho ɗin nan aka koro su aka taho aka baza ma, za su kaɗa wasu su can, wasu sun shiga can, wasu yanzu da mutum zai koro dabbobi cikin unguwan nan, in ba a yi sa'a ba kowanne sai sun zaɓi hanyar da za su bi, ko sai sun wancan layin na ƙarshe. wasu su biyo wannan na wajen layin masallaci, wasu su bi wancan layin. Ko ba